المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوكا نوتا عشرين دقيا قوتا شدة شكرا تدبو دعا تدريه للسلاتين جرام عزاء الله صلى الله عليه وسلم على قدر من مكة زوى قدر من مدينة wanda kuma shi ne ya dace da 13 ga watan 6 14 ne 14 ga watan 6 shekara ta 2009 a lissafin turawa. Za mu ci gaba da karatun wannan littafi ne albarka na rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam. Idan ba a manta ba muna cikin shakhsiya as-samina wato magana akan mutum na takwas cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna shi ne Abdurrahman ibn Auf. Mun fara karanta tarihinsa amma ba mu kammala ba. Za mu tashi daga kan faɗinsa a fafin hannun matsala saboda satin da ya wuce ɗin a maganar ba ta shiga cikin kafet ba. Kin fara daga nan afafuhu anil mas'ala. Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai kamewa dandane da roƙo, baya roƙo, kasan roƙo abin zargi ne ba abin yabo bane. Mutum ya miƙa hannunsa kullum ya ce a bashi a bashi, wannan ba abin so bane sai dai in ta kai ga larura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mutum da zai gushe ba yana roƙon mutane a ce zai tashi ranar tashi alƙiyama walai tafi wajhihi muz'atu lahm, zai tashi a kiyama fuskarsa babu ko da yankin nama ne kwata-kwata, ƙarangwal zai tashi empty, fuskar ba komai saboda marauki ne. Shi yasa akwai illa ƙwarai da gaske a gina al'umma akan bara da roƙo da maula, wannan ba abu ne mai kyau ba. Maroƙi kuwa wanda aikinsa roƙo ne, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu, shi ne al-maddahi. Al-maddahi manzo Allah ya ce duk wanda ya zo yana roƙonka to kuma yana yabonka to ka ɗebe ƙasa ka watsa a fuskarsa, shi ne sunna. Ka ɗebi ƙasa ka watsa masa a fuskarsa, kamar yanzu ba ƙasar ake watsa masa ba, kuɗi ake watsa masa. Wani ma dole ma ka bashi saboda yana da baki, dole ne ka bashi, kowa sun san irin abin da suke gaya masa. Wannan aibu ne, illa ne. Roƙo ba sana'a ba ce, bara ba sana'a ba ne, maula ba sana'a ba ne. Ala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf Allah ya ƙara masa yadda, yana magana wajen muhimmancin dogaro da kai da dukkan mutum musulmi ya kamata ya yi. Yana cewa lamma qadimna al-madinata aka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baini wa baina sa'd bin rabi'a. Yayin da muka zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulla yan wantaka tsakanina da sa'd bin rabi'a. Wannan sa'd bin rabi'a shi ma na cikin sabon da za a karanta tarihinsa a wannan littafi nan gaba kana insha Allah. فقال سعد بن الربيع كلمة آخا دقا الأخوان ينقوانتكا فالنبي يقول لينقوانتكا تكان عبد الرحمن بن عوف دا سعد بن الربيع يا عند سكي هجرة دقا مكة زوا مدينة يتشي ونن تنقوانكني هما باشيكا دي أكي وبا دا أكي هجرة دقا مكة زوا مدينة ثم ذا الله سيسا مو ونن متمن دا ونن سيتي كي da kai na hada ku zamanto ƴan uwa abokanan juna, kai ma ka ɗauki waɗannan mutanen guda kaza su ne ƙawayenka, su ne abokananka. Manzo Allah biya ƙulla ƴan uwantaka a tsakanin mutane don su taimaki juna. Faƙalar Sa'adu bin Rabi'a sai ya faɗa shi Sa'ad, inni aktharul ansari malan mini na fi dukkan mutanen Madina dukiya, fa aqsimu laka nisfa mali, zan raba maka rabin dukiyata. Wanzur ayi zaujati hawaita, kuma ka duba duk cikin matana, ka duba wacce ce kai ra'ayinta shine hawaita, wacce kake so, wacce kake da ra'ayinta. Nazaltu laka anha, zan sauka daga aurenta in baka kai ka aureta. Fa idha halat tazawwajtaha, yayin da iddarta ta kare ta fi ka aureta. Kaga dai iyakacin wato imani kenan da yan'uwantaka da abokantaka da suka yi. Mutum ya dauki matarsa a cikin matansa guda biyu ko uku ko hudu, ya ce ka zaɓi ɗaya, ya baka ta gama idda ka aure ta, saboda ukuwa islamiyya, ɗan uwantaka na musulunci da yau ɗan uwa musulmi suka watsar da shi a bayan bayansu. Sai ka ga mutum bai damu da ɗan uwansa musulmi ba. Idan ka ga kana haba-haba da mutum, to wataƙila akwai wata harka ta duniya da kake amfanuwa da shi, ko kuma dai akwai wata alaka dai benefit da kake samu a tattare da shi. Amma wanda kaga ba wani amfani, ba ruwanka da shi. Akwai mutanen da sallama ma idan an musu ba su amsa. Sallama ta musulunci ka ce assalamu alaikum, kai wa mutum sallama, ya bude baki ya ce wa alaikum assalam, baka isa ya amsa maka sallama ba, saboda me? Kai ba kowan kowa bane ba. Wannan shine irin wannan wato zamani da muke rayuwa a cikin sa, wato zamani subhanallahi alazim, wanda idan mutum ba yayi da gaske ba, wato zai jagorance shi ya kai shi jahannama. Ashe in uwantaka ta musulunci in uwantaka ce wato mai ƙarfi, in uwantakan musulunci nan fa yafi in uwantakan jini, dan ka iya samu dan uwanka na jini wani abun ya raba ku kamar yadda addini ya yi bayani. Amma ɗan uwantaka na addini kuma dole kuna tare, kada a yi sakaci da wannan. Kowa ya girmama ɗan uwansa, ya ainihin wato san mutuncinsa, ya darasta shi, ya ainihin wato lura da haƙƙinsa. Fa qala lahu Abdurrahman, Abdurrahman zai yake ce da shi, la hajata li fi zalika, Allah ya saka maka da alkhairi, ni kam ba ni da bukata a cikin wannan abin da kai bayani. Ba ni da bukatar kudinka, ba ni da bukatar matarka. Wannan shine afaf anil mas'ala din kenan. Ka duba ba faru kai ba. Ba shi akai, amma yace ya hakura bayan su, saboda tsantseni da kamewa. Hal min suqin fi tijara, a Madina akwai kasuwa da ake kasuwanci? Kala, sai shi Sa'ad yake da shi suku Qaynuqa, akwai kasuwar Qaynuqa, ita ce ake hada-hada a Madina, a saya a sayar, a ɗauki wannan a kai a ɗulla wannan a kwance, a bisa tsari na musulunci. Magada ilayhi Abdurrahman, ayyuki Abdurrahman ya sambako ya tafi wannan kasuwa. Fa'ata bi aqtin wa samn, sai ga shi ya je kasuwa ya siya, ya siyar, ya kasa an siya, ya ci riba har ya dawo gida da cikui da mai. Ma'ana dai irin guzurin nan da ɗan kasuwa idan ya je kasuwa ya dawo ba yana dawowa da kullin leda ba, to irin wannan ai kaga sai kasuwa ta yi kyau, an samu ake fitowa da shi. Lokacin da babu ciniki, su ma masu gidan sai a shafa musu shiru, sai su ga ba labari, to kasuwa ba ta yi baki. To shi har ya je ya yi a wannan ranar, ya samu abin da ya samu, ya zo da aka cine cikui. An san cikui ko? Waye san cikui? Dan na ga abu wani lokacin ba gane ba, sai a ce an gane. Menene cikui kai? Nonon raƙumi? To kaga kai baka san cikui ba. nuna raƙuni shi ne, nuna raƙuni wal'iri wanda aka busar da shi. Nuna raƙuni ne ake sarrafa shi sai ya bushe, haka sai zama kamar ƙanzo-ƙanzo, shi ne akik. A nan masallacin da su kan kawo, wasu suna ci, ni dai ba na ci, baya min daɗi sosai, ba na ba ban taɓa wasan shi ba, na ɗaga shi zan sa na je na wani karni-karni na ga ba zan iya ci ba, amma abinci ne mai kyau a gurin wasu suna cin sa sosai, wasan da kuma mai da za a yi na abinci ko? Kuma ta ba al-ghadwa ko al-hudu ya bibici sammako, yana ta sammako kullum ya tafi kasuwa, haka ake so ɗan kasuwa ya yi sammako ya je ya buɗe shago ya jira alheri. Akwai albarka a cikin kasuwa musamman da aka yi gaskiya a cikinta kuma aka yi da kyakkyawan niyya. Wannan ɗin fa bai wadatar ba, fa malabisa an jaa Abdurrahman alayhi asaru sufra, ai Abdurrahman ibn Auf bai gushe ba sai ga shi wata rana kawai ya zo gurin manzo Allah sai aka ga alama ko gurbin turare na sufra a tattare da shi, wai kinaya ne na cewa har ya yi kasuwanci ya samu kuɗi ya yi aure. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwaj, manzo Allah yake cewa halali aure kai, qala na'am, sai Abdurrahman yake eh kware ku aure ne, ka gani kudin da aka bashi yace a bari Allah ya bashi kuma da yake kyawun tawakkali, malam ana son namiji mai nema ba laifi bane ka sa himma da kokari wajen neman halal dinka, a gaba ka wasa da harka kasuwarka, a gaba ka wasa da harka aikinka na gwamnati dan shi ne rayuwarka yake kai, a gaba ka wasa wajen neman abinci, a gaba ka wasa wajen sana'arka, sai ga Allah ya maka buɗi ka samu wannan ka samu wannan ka samu rufin asiri ma ka taimaka wa wani ma. Kala man, sai manzo Allah ya ce wace ce ka aura, kala imra'atun min al-ansar, sai ce ai wata mace ce na samu cikin matan Madina, kala kam suk, sai manzo Allah ya ce nawa ka bada sadaki, kala zinatu nawatin min zahab aw nawatin min zahab, na ba da zinari ma'aunin zinari na bayar, kamar wannan nawatin min zahab nau'i ne na kudin da suke amfani da shi a wannan lokaci. Baqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awlim wa law bisha, sai annabi ya ce to shikenan ai sai kai walima koda da dan akuya ne. Kina wannan ya nuna cewa ana son idan an yi aure ai walima, walima sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah, bar wasu ma malaman suka ce walima dole ne, amma ga wanda yake da iko yake da hali, wanda yake da iko yake da hali. Wannan ya nuna cewa ashe ana yin walima ne da abu mai dan dama dama ko, tunda ya ce sha dan akuya kenan nama, za a ci nama kenan. To wannan din ba da hali, in babu wani dino ne a siya a raba mutane, amma mutane yanzu wato kirkin su kaɗan ne gaskiya, idan mutum ya kuskure ya gayyaci mutane walima ya sai musu dabino ko ya raba musu ruwan sha, to in Allah ya sa da kafin wani ya kai gida ya gama zage ka aikin banza aikin wasu ya ɓata mana lokaci ya kira walima ya raba mana dabino da sauransu. Akwai wani ɗan uwa da ya walima ya gayyace mu walima wata rana a Madina ne ba a nan ba, kira mu muka je duk mutane suna ta tsammanin za a zo da wani abu ne, ya sa a kirya masa jalof ɗinsa shinkafa jalof ya ɗansa sa mata alayyahu haka a sama, haka zo wasu zai basu yi jiran bawan Allah ne ya za a yi ana hira ana wasu suna ci wasu kuma suna dan abin nan da biyu ne ne kwaya daya sai ka siya ayi kun fahimta idan kun ba mu halin kwanan da biyu nan ba a jira ita walima ba ta da wani lokaci kai dubbe daga nan har iyadu da lokacin da Allah ya hore ma walima kuma ana yin ta ne ga dukkan wani abun farin ciki da ya same ka ko aure ko haihuwa ko cin jarabawa ta makaranta ko har da alkur'ani ko wata riba mai karfi da ta samu a kasuwa ko wani abun farin ciki da ya same ka kayan rashin lafiya mai tsanani amma yanzu ka warke duk wani abu da yake ya surruka da zai faranta ma rai ki rahalata kai walima a ciki in shi kun ga dama amma dai ta auren ita ce aka ce wajibi ne dole ne inda hali to wannan kissa din tana nuna mana cewa ashe sahabbai suna da dogaro da kai ko yana da kyau mutum ya zamanto mai dogaro da kai ne wani lokacin wani zai maka abu sai ka nuna ya bari kawai zaka san yadda zaka yi shefa maka daraja da kima ka je ka nemo naka na kanka amma yanzu inda al'amura suke mutum mai hali mai wadata in ka bashi wani abu karba ne iya da halin ya fi karfin wannan abun amma in ka bashi zai karba da kwai shi ya kamata ya bayar amma saboda zuciyar ta mutu kowa gani yake yi in an ba da wani abu ya karba kamar ya samu na banza ne ai ko ba ka bane ya samu na banza to shikenan to Allah ke mai littafi yake cewa qultu wa hakaza jami'u jam'u ashabu rasulillah ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam bayna dunya wal akhirah wa hakaza jama'a ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka ne sabon manzon Allah suka hada tsakanin duniya da lahira ba'da sun nemi duniya ba haramun bane neman duniya laifi neman duniya shine kafifita ta akan lahira amma da mutum ya je ya nemi duniya dan ya tsare mutuncinsa wannan ba laifi bane ba fa malaku addaraini suka mallaki gidajen guda biyu suka mallaki gidan duniyar suka zauna cikin mutunci da daraja ba kaskanci ba wulakanci cikin rufin asiri da su da iyalansu a haka kuma da lahiran ba yace amma innal ladina ashu fi hadhihi alhayat haya kusala masu rayuwa a irin wannan zamani a wannan lokacin kusala jami'i ne na kaslan kasalallun mutane kasala ba kace mutane wa maradu ala albatala wa tasawul mutane sun yi tauri akan zaman banza ma'ana sun dade suna zaman banza kuma sun mai da wannan zaman banzan ya zama musu jiki ga roko shine wa tasawul roko bani mutane sun kware a basu babu kunya babu tsoron Allah irtakabu jinayatin fi haqqi anfusihim wa auladihim suka dora wa kansu wato laifi da cutuwa a kan kansu da kuma 'ya'yansu wa asa'u li ummatihim wa millatihim suka cutar da al'ummarsu suka cutar da addininsu suka bata wa al'ummarsu suka bata wa addininsu inna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallama alimu lalle sabon manzon Allah sun sani cewa anna man karrasa hayatahu lil haqqi wal khair cewa duk wanda karrasa kalmar karrasa tana nufin tarakama wa talazaba abinda zai hadu ya kauri an gane ko duk wanda ya cika rayuwarsa kenan ga neman gaskiya da yin alheri fa amaluhu ibada to ai wannan aiki nasa ibada ne wa kullu katarati irqin arqin kai wa kullu katarati arqin tabdulu fihi fa hiya ayatu jihad dukkan digo na gumi katara digo arq gumi tabdulu fihi fa hiya ayatu jihad wanda zaka zubar duk wani gumi da zaka yi dan neman abincin ka to wannan wato aya ce guda cikin ayoyi na jihadi mana alama ne na cewa kai din nan mujahidi ne ashe neman abinci ma ta hanyar halal da ta dace wannan shi ma jihadi ne tudau fi mawazin almar'i wanda za a sanya a mizanin mutum ma'a salatihi wa zakatihi tare da sallar sa tare da zakarsa. Fal amalu huwa wasilatul baqa, mana yace yin aiki da rashin zaman banza shine hanyar da zai sa al'umma ta tabbata ba ta kaskanta ba. Wal wasilatu tattabi'ul ghayata fi sharafiha wa qissatiha, al wasila kuma wato hanya da mutum zai bi yayi wani abu yana bin gaya, nan ce gaya abinda zai kai mutum ga matuƙa. Fi sharafiha wa qissatiha, wajen ɗaukaka ko kuma kaskanci, ma'ana hanyar da ka bi ita ne za ta ɗaukaka ka, kuma hanyar da ka bi ka zaɓar wa kanka ita ne za ta iya ƙaskantar da kai a rayuwa. Wannan magana za ka same ta cikin huququl islami baina ta'alimul islam wa ilanil umamil muttahida na Sheikh Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wannan shine abin da sharhin da mai littafin yayi dangane da wannan magana ta shi Abdurrahman ibn Auf rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Lallai kam zaman banza yanzu shi yayi yawa a cikin al'umma, kuma to alhamdulillah wasu din ana yin karatun daidai gwargwado, ana zuwa ai karatun boko a samo takardar. To amma kuskuren da ake shi ne dukan mu gaba ɗaya mun yi rukuni ga gwamnati, kowa so yake yi ya je karatu a jami'a ya dawo ya jira gwamnati ta bashi aiki. Gwamnati kuma yanzu ba ta iya wadatar da mutane, ita kantawa ba ta wadatar da kanta ba, ballantana ta wadatar da 'ya'yanta. To idan haka ta samu, to me al'umma ya kamata su yi? Sai su tunanin sana'o'i da za su iya kirkira a tsakaninsu. Sana'a ba ta karewa kamar yadda bukatun al'umma ba sa karewa. Abin da ya kamata matasan wannan al'umma su yi shi ne su faɗaɗa tunaninsu wajen yin sana'o'i na hannu da wanda ba na hannu ba, wanda zai taimaka musu ya riƙe musu mutuncinsu. Ba zai yi ba a ce kowa sai ya zama ma'aikacin gwamnati ba, ba zai yi ba. Za ga yaro matashi ya gama karatu ya samu diploma ko ya samu digiri, wani ma masters ma wani ma dokta ne ma, amma ba da aikin da zai yi. Kuma yanzu aiki na gwamnatin nan sai dan wani da wani. Yawa ba na jin akwai wani aikin da za ka same shi in dai akwai albashi a ciki ba sai an ma hanya ba, da wahala. Malam kaga shara din da kake gani na titi da ake sharewa, wannan shara titi, masu shara titi nan masu uniform, wallahi ba a samun sa malam sai ka kama kafa kai wato kai guni ka wahala. Idan akwai wani aikin da aka ga ana samun sa na gwamnati ne ba tare da an kama kafa ba kuma albashi ake biya, to a gaya mun shi ku yi tunani dai ban ce babu ba, in akwai ku gaya mun shi. A yanzu babu, ka hada ma'aikatan ka hada marasa aikin, kowane mutum da ka gani yana da bukatar ya ci, yana da bukatar ya sha, yana da bukatar ya yi aure ko ta yi aure, kana da bukatar gidan da za ka zauna, kana da bukatar abin hawan da za ka hau don rufin asirinka, kana da bukatar lafiya da ka je asibiti, kana da bukatar nauyin iyalinka. Kuma idan akwai mai albashin da albashin sai yake isansa shi ma ya faɗa, wani ɗan albashi ne da aikin albashin da yake kuɗin da ake biyansa yana isansa? Sai dai ya maleji, sai dai ya haƙuri, ban ce ba wani almubazzaranci ba, a'a ya biya buƙatunsa na watan nan lafiya lau, sai dai ya haɗa da ƙamama da ciwa-ciwa, amma baya isa. To su kansu masu ba da albashin fa kudin da ake ba su na albashin su wani ishe su ba, da aka fi sun hada da sata, su kansu da ishe su ba, balantana wanda suke ba wa kuma maleji kawai ake a rayuwar. To an yi maleji a addini, kuma rayuwar ma ga baki daya ana mata maleji. Kamata ya mutane su yi tunanin sana'o'i da za su iya kirkira tsakaninsu. Akwai abubuwa da yawa, abubuwa da yawa. Jiya na faɗa a cikin karatu, yau jiya nake faɗa a cikin karatunmu da ɗalibai na bayan azan da la'asar, ina musu magana akan yin sana'a ɗin nan yana da kyau mu yi ƙoƙari mu riƙa yi. wannan wa yake cewa ya je Mina haka sai zai tarar da wani mutum a gidan shi in ya muri ne da shi da matarsa suna irin kek din nan kek ba kaga sai kai wata biyu uku ma baka ci kek ba da irin biredi din nan biredi ne da ka sani amma ka san da baran da suka yi wato ba su da halin da za su iya yin babban gidan biredi da zai ci musu fili za su ɗauki ma'aikata masu yawa za su yi wa ba su nan halin sai suka samu ɗaki guda ɗaya a gidan sai suka kashe sai aka yi musu oven ɗin na kek ɗin da kuma oven ɗin na biredin a cikin ɗakin kawai dan gina shi aka yi haka aka dan sa bulo da ƴan karafuna sai suke zuran ya gawayi a ƙasa gawayi a ƙarƙashin kowane oven sai a sa gawayi maimakon itatuwa da gumagumai da masu gidan biredi suke sai su suke sayan bugunan gawayi sai su sa su haɗa wuta sai ƙarfin yayi zafi sai su rinka sa dan gwangwanin biredi biredin suna cusawa yanda ka san irin drawer din nan a soka a zari drawer ko suka yi haka babba ga na kek din ga na wannan kullum aikin su production din suke biredi mai kyau suka sa aka yi musu ledin su da sunan kamfanin nasu amma kamfanin a daki yake da dan kek din da dan abin da za a lullube shi kwarai da gaske kuma suke yin shi da aminci da zaki da ɗanɗano da taste amma a daki ne sai suka dauki ƴaƴansu kwaya biyu uku su ne suke cewa su aikin shi ya muri ne ya yadda yi ne yana wannan aikin ba ruwansu tun karfe uku na dare za su tashi su yi wannan banda bahaushe ba zai wannan ba Allah ya ce ya kasa hakuri sai da ya hira da shi ya ce da Allah ya zaci cikin nan suke ya ce a takaicen takaicewa in Allah ya sa yadda a iya lissafin da suka yi ya ce duk wata suna sel na miliyan uku kawai wurin baya yankewa kullum saboda yana da test yana da tantano dukkanin anan ake siya har gushin ake yi biredi common biredi da ka sani ba za mu yanzu ɗaya ne cikin mutanen da yanzu in gari Allah waye ba za su ci biredi ba amma sai a ce ba za a yi ba sai an gina babban katon gidan biredi kwakwalwa ta ringa aiki kuma abin mamaki wannan yamurin sai ce kuma karka yi tsammanin wannan kuɗin da muke samu muna cinye su ne haka ya ce sai muka sanya wa kanmu albashi ni albashi na 10,000 matata ma 10,000 yaranmu da suke taimaka mana kuma 5,500 muke ba su a wata kuma suna sales na miliyan uku to miliyan ukun nan ya tara wata 4,5,6,7 yanayi sai zai tashi babban kamfani irin waɗannan abubuwan da za ka ga ana yi dukkan da wahala ga muna yi dukkan aiki na son hutu da shakatawa da morewa wato mutum kawai ya samu kuɗi a bagas a iska a banza shi ba wuce yafi yadda da shi yanzu harkar kwale-kwalen nan ku je ku duba yanzu ku ga yadda na sha faɗa ina faɗa ku duba yanda arna suke cin arziki a garin nan harkar kasuwancin nan duk wanda zai auren da yasa sai ya sai gado sai ya sai katifa sai ya sai drawer sai ya sai divider sai ya sai a show glass sai ya sai duk wannan ba harkar kafinci bane ba wani abun ma sai an kawo shi daga waje kuma na nan gidan Najeriya din ya fi na wajen quality da kwari amma duk arna suke ɗaya da kuɗin sai kaɗan ne daga cikin musulmi da suke da kamfanoni ya shafi irin wannan kuma Allah ya sa da za ka je ka duba ka gani duk wanda yake da kamfani ko na kafintanci ko na walda ko na wani makamci wannan ya baka labarin yaransa musulmi da suke ƙarƙashinsa shin suna cikin ƙa'idar aikin yaro za ga an ɗauke shi ai yanayin aikin Allah suna da bare zo aikin ba sai bayan ƙarfe 11 sai bayan 11 amma arne in ya muri wallahi tallahi idan da asuba kace zo gurin to sai ya riga ka zuwa ya yadda da wannan to babu abun ne ko a jinin mu yake ne ko a yanayi ne wallahi ta'ala ala wani ba Allah yake ta je samu wasu samari matasa yake kudin kirkiri wani kamfani ko kuma wata kungiya ta koya mutane sana'ar hannu sabulu ne omo ne yin turare ne har turare ɗin nan ana yi wane ne duka ɗinki ne duka yake kudin kirkira ko yanayi ne zan sama muku taimako daga gwamnati, za a ba ku kuɗi sosai. Yace wallahi ya musu magana na yanzu wata da wata ne, ba wanda ya wani abu ba za a yi ba. Kwarai da gaske iya hayanci kam ai akwai shi a cikin mutanen, ana koya ma sai ka ɗauki kayan da ake koya maka je ka sayar. Wani ya buɗe guri na kafintanci yana koya maka, sai ka je ka faki ido ka je ka sace abin da ake goge katakon da abin da ake design na katako ka je ka sayar, ko a baka kuɗi ka je ka siyo katako a aiki sai ka je ka cinye kuɗin. To wannan musiba don Allah ya za a yi a magance ta ne? Yaya za a yi a magance ta? Yanzu ku duba duk wanda zai gini a garin nan sai ya ce kofa, sai ya ce window, sai ya ce kaza, walda kenan. Amma mutum bi masu yin walda guda nawa ne a garin nan? Kaɗan ne, ba su da yawa, kuma arzikin da ake samu Allah ya yawa da shi. To in ma musulmin ma ɗauki abun ma baya mutunta abun, baya kimanta abun. Sabar karya alƙawari, kafintocinmu karya alƙawari na masifa. Za ka yi magana da mutum sau 30 bai cika ba, sau 30 bai cika ba. Ana kai ki waje? Eh.